أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa, barkanmu da wato dawowa. Insha Allah za mu ƙarasa darasinmu da ya shafi muqaddima ta adwa'ul bayan da sauran mas'alolin da suka shafi ƙa'idodin ilimin tafsiri insha Allah ta'ala. To, a yanzu na farko za mu yi bayanin shi ne waɗansu abubuwa cikin ilimin tafsiri waɗanda za ku ga hatta da waɗansu manya-manyan marubuta sun yi musu fahimta wadda take gurguwar fahimta. Na ɗaya kenan. Na biyu, tana yawan ambaci wato waɗansu littattafai cikin wato ƙa'idodi da aka yi na ilmu tafsirin Qur'ani bil Qur'an. Na uku, za mu yi bayanin in za ka tafsirin Qur'ani wace hanya za ka bi. Na huɗu, na ƙarshe, in Allah ba mu iko, za mu kawo waɗansu baitutuka da suka tattaro waɗansu mas'aloli masu muhimmanci. Wani shi ne abin da za mu yi bayani a kan shi. Mun gane ko? Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar. Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan ƙarko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Na farko, mutane ya kamata su san cewa wai shin shi mai ake nufi da tafsiri. Tafsiri za ku ga waɗansu malamai sun tashi tarifin shi sai sun sa hadda waɗansu abubuwa cikin ulumul Qur'an. Amma shi tafsiri shi ne ka yi bayanin ma'anar Al-Qur'ani. Shi ne kawai tafsiri. Ka yi bayanin ma'anar aya ta Al-Qur'ani. In aya ce, in ma kalima ce, in mustalah ne, sai ka yi tafsirin shi. An gane ko? To, amma da me za ka yi tafsirin? Ko ka fassara Al-Qur'ani da Al-Qur'ani? Ko ka fassara Al-Qur'ani da me? Da hadisi? Ko da magana ta magabata? Ko ba ka nan bane? Ko kuma ka fassara shi da me? Aqwalus sahaba ko at-tabi'in ko kuma bil lugha? Kuma da nan su ne masadir tafsir, tafsir. Domin ko ka koma cikin Al-Qur'ani ko cikin hadisi? Ko cikin maganganun magabata, sahabbai ko tabi'in ko tabi'ut tabi'in, ko da lugha, ko kai ijtihadi da kanka. Ina fata an fahimci. Daga cikin abubuwan da suke da matsala wajen tafsirul Qur'ani bil Qur'an, wasu sun ce ma babu tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Kun fahimta? Aka ce musu, to ya za a yi a ce Qur'ani yana bayanin abubuwa ma shi bai bayanin kanshi? A ga matsala ce. Tibiyanan li kulli shay'in, kuma yake bayanin kansa. Kuma Allah ce, thumma inna alaina bayana. Sannan kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara dhulm da cikin suratul an'am da cikin suratul luqman. Akwai tafsirul qur'ani bil qur'an. Sai dai in baka fahimta ba. Daga ciki kalima ta ta'wil, tafsirul qur'ani bil qur'an, idan aka kawo ayoyi waɗanda lafuzan su canza ba ta'kidi na. Amma in ka kawo ayoyin da ma'anarsu suna kusa da juna, to in wata ta zo da wata ma'ana daban ƙari ta sama, to ba a kira shi tanzir, don suna kiran shi at-tanzir. Amma hakikatan ba tanzir bane. In dai akwai bambancin ƙarin ma'ana, to akwai tafsiri ciki. Mun fahimta? Sai ta'wil. Ta'wili, wani lokacin wasu malaman tafsiri sun kace da ta'wili da tafsiri duk ma'anarsu ɗaya. Mun gane ko? Wasu kace a shi tawili akwai na wajen malaman usulul fiqh, shine a bar ma'ana mara karfi saboda wadansu dalilai waje. To wannan shi ake kira tawili, wannan indal mutaakhirin. Amma tawili wani lokacin haqiqati ma haqiqatu ma yaqulu ilayhi shay'u. To za ku ga irin wannan ana kawo cikin tafsirul ishari, shi wannan ba tafsiri bane na ma'ana, amma haqiqatu ma yaqulu ilayhi al-amr ne. Sayyuhu zamul jam'u. Ayace sai da Umar bai gane ba abin da ake ni sayyuhu zamul jam'u sai ranar Badr ko? To ai wannan hakikanin abin da ya faru ne ba shi, akwai wanda bai je Badar ba yana iya fahimtar sai huzumul jam'u, ma'anar daban, amma hakikatu ma yaqulu ilayhi al-amr wannan kuma daban. Ba sani ko mun fahimta ba, tunda shi ya ga yakin Badar kuma ya ga yadda an kai hazamul jam'u. Ina fata mun fahimce ni. To daga cikin abubuwan da ake da matsala da su shine at-tadabbur da al-istinbat. In kuka duba wajen tadabburin nan da yawan mutane suna daukar da tadabburi da tafsiri da istinbati duka abu guda ne, wannan kuskure ne. Ina fata ana fahimta ta. Domin shi istinbati yana iya zakkuwa daga nassin alqur'ani wanda yake zahiri, ko kuma wani lokacin istinbati yana zakkuwa daga nassi wanda sai kai kokarin fitar da shi. To amma shi istinbati yana yawa cikin aya guda ne ko ayoyi daban-daban. Ina fata an fahimci. Sannan istinbati ya shafi fannoni daban-daban. Ana yin istinbatin mas'ala ta aqida ko ta fiqhu ko ta abin da ya kama da haka. Kuma istinbati ana iya ayi kuskure cikin shi. Wani lokacin sai zamanto an fassara ma'ana ba daidai ba, kuma an yi istinbati ba daidai ba. Wani lokacin kuma zamanto an samu kuskure cikin istinbati ne amma ayi an fassara ta daidai. Wani lokacin istinbatin daidai ne amma fassara ce ba daidai ba, dole sai ka bambanta. Da istinbati da tadabburi duka suna zuwa ne bayan an kare fassara aya. Domin sai an gane ma'ana aya sannan aka tsaya zuwa mi. Zuwa istinbati ko aje zuwa tadabburi, amma wasu sun dauke su da tafsiri duka ɗaya ne. Ina fata an fahimci. In ka diba kuma tadabburi, wani lokacin Qur'ani yana amfani da kalma ta tadabbur ko tafakkur ko tadhakkur ko an-nazar ko al-i'tibar ko al-istibsar. Dan kankan kasa tsammani sai kalmar ta tadabburin ɗaya ake nufi. Akwai al-kalmomin da suna iya bada irin wannan ma'ana. Ina fata an fahimci. To daga cikin abubuwan da yana da kyau mu fahimce su wajen tafsiri ita ce mas'ala ta kafa hujja da hadisi. At-tafsir bil ma'thur. Yan ce at-tafsir bil ma'thur, waɗansu da sun ɗauki muqaddima ta usulul tafsir ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Sai sun ga ya kawo tafsir na as-salaf al-ma'thur, sai sun ga amma kai tafsir bil ma'thur ya tsaya ne daga karni hudu. Wannan mummunar fahimta ce, ba shi ake nuna tafsir bil ma'thur ba. Wani sai ka ji ace tafsir al-Tabari tafsir bil ma'thur. Tafsir Ibn Kathir tafsir bil ma'thur. Wannan gurgo fahimta ce. Kuna fahimta ta? Duk wanda zai yi tafsiri da magana ta magabaci ko a yanzu zai rubutawa yayi aibi at-tafsir bil ma'thur. Kuna ga abin da ke nufi? Asalin ma'thur shine abin da an karwaito. To ni yanzu in ni dauko zan yi tafsiri ni kafa hujja da wani hadisi na yi tafsiri mi bil ma'thur. Me yasa aka ce wadansu sun kace a bakin karni hudu ne shikenan tafsirin ma'thur ya kare? Daga idan ka samu wannan. Shi kuma at-tafsir bil ra'yi. Duk wanda ya ijtihadi ya fassara Qur'ani ba da nasi qarara ba, ijtihadi ne. Ai sabai sun yi ijtihadi wajen tafsirin al-Qur'ani. To ana ce mai tafsiri bil ma'thur ta fuska an ruwaito shi zuwa gare su. Za a dibi sanda yin shi in ya inganta. Kuma nan za a kira shi at-tafsiru bil ijtihad. Ba bil ma'thur bane saboda nan ijtihadi ne sun kai tarewa ijtihadin sai samu dace ku bi samu dacewa ba. Shi zaka ga cikin tafsiri sabai sun yi sabani wani lokaci. Cikin qadaya fiqh sun yi sabani. Kuna fahimta ta? Kenan cewa bakin karni hudu ne, shekara 400 tafsir bil ma'thur ya kare wannan kuskure ne. Don Ibn Kathir ma da ya tafsiri bakin karni hudu na farko na musulunci yake ba. Imam Suyuti yana da ad-durr al-mansur fi at-tafsir bil ma'thur. Ya mutu ne hijira da shekara 911. To ya an kai kasashen da at-tafsir bil ma'thur. Kaga wannan da yawan dalibai har masu bincike sun fada cikin irin wannan matsala. Abu na gaba daga cikin matsalolin da yana da kyau mu yi hattara da su wajen kafa hujja da hadisi. Kusan masu nahwu sai su kafa hujja da baitin sha'iri ba a masan shi ba, amma sai su ce an kafa hujja da hadisi ce a'a. Wai hujjar su wanda ya rawaito hadisi ba a san ko da ma'ana ba ne ko ba da ma'ana ba ne, kuma sauran su Bukhari da Muslim da wa da duk ba Larabawa ba ne. To wannan muna iya ce musu, in hadisi an rawaito shi da lafuzan shi, irin lafuzza na addu'a da na hikima da na kaza, ana kafa hujja da su. Don lafazi ne na manzo sallallahu alaihi wasallam. Ba a ruwaito wa kiran sallah da ma'ana ko wata addu'a da yi, ba a ruwaito ta da ma'ana. Amma in ya zamanto shi mutumin shi amfani da larabcin shi, to nan da za a yi cato a bambanta tsakankanin su. Amma su ce a'a, ba a kafa hujja da hadisi kwata-kwata cikin larabci. To bi ka ɗauki manzo sallallahu alaihi wasallam afsahul arab, wanda an ka ba uce, an ka ba shi jawami'ul kalim mun ji wannan ko mas'ala ta gaba shine kafa hujja da maganar sahabbai nan ma akwai matsala sai ka ji suna ganin ba a kafa hujja da maganar sahabi a cikin yaren larabci ha to su larabawa ne fa kuma quraishawa ne cikin su kuma lokacin da suke magana da larabcin bai gurbace ba domin galibi lokacin da suke tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam mafi yawanci wanda suka shiga musulunci da musulmai ba ƴan kwarori ne ba su yi tasiri cikin larabcin ba kuma su sun san qur'ani sun san hadisi sun san waƙe na larabci kuma ba aka fa hujja da magana su cikin larabci amma za aka fa hujja da magana da sha'iri ya faɗa kaga ga mas'ala ce da ya kamata ai hattara da ita mun fahimci wannan daga cikin matsaloli shine cewa alliƙe waya ta kafa hujja da shi'iri daga ƙarni uku daga ƙarni biyu na hijira game da larabawan da suke cikin gari ƙarni hudu game da larabawan da suke ƙauye kuma masala kuna jinta ko ba ku jinta masala ce mai rauni har suna cewa ƙarni hudu to amma idan muka duba me yasa suka ce a birni saboda birni da mutane suka shiga musulunci Laraba sun ci kudu da al'ummin da ba su ba. Ƙauye kuma matsalar ba ta yi saurin kai a wajen nan ba. Amma takaita hujja da kafa hujja da yaren larabci daga ƙarni biyu a birni, ƙarni na hudu a ƙauye, matsala ce da tana da buƙatar bincike. Shi larabci yare ne wanda yana da ƙa'idodin sa waɗanda an ɗora su. Ka a kalli zamani duk wanda ya magana a aura ta bisa mizani. Shi yasa in ka dubi muqaddima ta mujamal wasit na majmal lugha alqaida sun kawo nan bayani suka ce al-lugha ka'inun hayy lugha ta tatawwar ya an kace kawai da bakin kadi na hudu an dina istishhadi da sha'ir to kuma ina amfanin wadanda suka zo baya suka yi malarucin hidima sannan kuma ina amfanin ka'idudin ina amfanin sanin uslubi ina amfanin baiwa da Allah yake mu mutane a kowane zamani ko a wancan zamani akwai masu ilimi akwai wanda ba su da ilimi to a wanga zamanin ba haka a kowane zamani ma kuma haka mun ji wannan ko sai kuma al-muwalladi wanda ake cewa al-muwalladin an haife su cikin larabawa wanda su ma ake cewa ba aka fa hujja da yaren su shi ma malamai sun ce babu wani hujja an ce musu muwalladin an haife su cikin musulunci kuma cikin al'ummar larabawa an ce muwallidin li'annahum yuwalliduna al-kalimat ya an kira su da ismul fa'il me zai hana aka fa hujja da maganar su in dai sun koya sun iya balar bai nawa akwai bai iya larabcin ba da kyau bai san shi ba haka khalil bin ahmad al-farahidi shi ya kirkiro ilmin arud ya kawo zani 16 muwallidi sun ka kara aka ce ba za a karba ba me dalili ba wani dalili in dai zai tai akan wazani tsari ne a san wazanin kawai a kada shi ciki ba wanda sai ce bakin kaza ne domin ilimi abu ne yana buƙatar ci gaba daga cikin waɗannan masaloli ɗan uwa musulmi shine masala ta ijtihadi cikin fiqh da usulul fiqh an kace da bakin karni hudu shikenan ijtihadi ya tsaya ba a samu malami mai ijtihadi wannan ita ma matsala malamai sun tattauna ka diba cikin tafsir na adwaul bayan Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti yayi ya bayyana wannan ra'ayi baka tukuta saboda an kace ijtihadi ya kare take ne ina ilimi kuma alhali cikin kowane zamani Allah yana kawo malamai kuma ga hadisi wanda duk shekara 100 Allah yana kawo al'umma wanda hadisi ne na Ibn Majah man yujaddidu laha amraha ko baka nan bane a dukkan shekara 100 to an kace babu mujaddidin da zai tabbatar da addini to ya akai duk da cewa malamai sun tafi cewa ma ba dole bane sai ya zama mutum guda akwai wasu yankuna Allah na iya tayarwa kuma a cikin ilimin muka daban-daban Allah na iya tayarwa sai a samu mujaddadi cikin mulki ko mujaddadai daban-daban a zamani guda kuma kowanne ya kata shi gudunmuwa domin nan ana nufin ya ba'asu an gane ko ala kulli ra'sin man yujaddidu man ismul mawsul zatu fidul umum ba tare da nufin mutum guda bane kawai a duniya dan a lokaci guda ana iya samun mujaddadin daban-daban sun yi zamani guda kuma a cikin fanni daban-daban ina fata ku fahimce mun gane wannan ko sannan kuma sai mun bambanta tsakanin at-ta'thir da at-tadabbur shi tasiri kana iya tasirantuwa da qur'ani ko da baka yi tadabburi ba yanzu ana karatun al-qur'ani kawai sai kuma ya fashe da kuka kuma wallahi ko ta'al bai sani ba da larabci to wallahi ba tadabburi na shi ba tasirantuwa da ita qur'ani shi yasa kan mutum ya tasirantu da qur'ani ya tasakan muku hayaniya a'a shi tadabburi wanda adda ilimi na zai in yaji ma'ana zai iya shi tadabburi amma tafsiri kawai yanzu ana karatun Qur'ani ko baka san ma'ana ba sai ka ji ka tasirantu da shi shi yasa wanda Allah ba sauki ma wani lokaci suke tasiri ga mutane ko ba a jami'a suke fada Sheikh Abdul Basit Abdul Samad in yaje Turai da sauransu san da ba wani Turawa ba a Faransa aka ce an bashi ko minti 10 ne ko 15 na manta dai sai da minti 40 kowa ya kasa motsawa da yawan mutane sun shiga musulunci yin karatun alqur'ani ba wai fasara suka ji ba irin yadda qur'ani yake da tasiri ina fata mun fahimta to dan haka kaban mun ta da garin tasiri da tadabbur akwai kuma abin da suke cewa at-tafsirul ilmi an gane ko tafsiri na ilimi to wannan malamai sun ce a yake wannan a ce wai tafsirul ilmi domin kamar fassara alqur'ani ne da irin binciken da aka yi wa na turawa kuma da bambanci da al-i'jazul ilmi tafsirul ilmi kane zaka za a fassara aya ne da wani abu wanda ya bayyana ne ilmi amma al-i'jazul ilmi shi hakika ce ta ilmi wanda ta tabbata duk ma'ilimta na duniya sun tabbatar da haka babu zance a yi kuskure cikin ta to wannan i'jaz ne amma tafsiri tana yawa mutum ya tafsirul ilmi ya yi kuskure kuma kira shi al-ilmi malamai suka ce an yi hattara domin mustalah ne garbi scientific to sauran tafsiran waɗanda ba a yi su ba da irin wannan tsarin su ba na ilimi ba ne shi yasa wannan tafsirul ilmi yana buƙatar malamai suka ce a yi hattara shi mas'ala ta gaba shi ne al-aql masdarun min masadir tafsir aw huwa abin nan adatun min adatin tafsir shin wai shi hankali abin aiki ne don a yi tafsiri ko ko shina daga cikin masadir na tafsir hal hunaka tafsirun bil-aql to ai at-tafsiru bil-ra'yi ko bil-ijtihadi ai hankali nake aiki ko ba ka dan bane to shin sa malamai suka ce ai hattara lokacin da kai zaka yi amfani da hankalinka kai tafsiri to nan hankalinka adatun min adatit tafsir lokacin da zaka ruwaito tafsirin da wani ijtihadi to nan zaka yi amfani ne da tafsirin shi matsayin shi yana daga cikin masadirut tafsir ta fuskar karuwaito ijtihadin wani فالعقل مصدر من مصادر التفسير اذا رويته عن السلف وهو عاده من ادات التفسير لوكacin da zaka yi aiki da shi don ka kawo taka fahimta wanda ka gida ta akan ta magabata ko ko ka bambance tsakankanin karajja hawa ta magana akan wata magana tunda in wani sahabi ya ijtihadi wani sahabi ya ijtihadi in ka ruwaito kai wannan wato masdar ne to lokacin da kake son ka rinjaye da maganar wani sahabi akan wani misali ko ijtihadin wani malami akan wani hankali nan yana aiki ne ya zama tu ya rinjaye da wata magana akan wata magana adatun bin adatin tafsir kaga ba shi ba dalibai ilimi da ya ba su fahimtar da shi a ƙarshe cikin wannan kafin mu shiga cikin littafan da ake iya bayani kan su kamar wannan yake son in ƙara sai mu kulle da baitutukka masu muhimmanci shine cewa abin da ya shafi adawatul tafsir da mustalahatul tafsir al-mufassir tabaqatul mufassirin kun san su masu tafsiri malamai sun yi bayanin su dai bayan daya akwai mufassirin da ake kira al-mujtahidun masu ijtihadi wanda bayan ya kawo abin da ya ruwaito yana iya ijtihadi ta wani fanni ya kawo nashi ƙarin bayani kun fahimta to sunan su al-mujtahidun an gane ko akwai waɗansu kuma mufassirun su ba mujtahiduna bane kamar muhaddithun ne kun ga yanzu ba a sa Imam al-Bukhari cikin al-mufassirin ko ana sa shi amma kuma cikin sahihul bukhari akwai kitabut tafsir cikin sahihi muslim akwai bayani littafin hadisi bayan ka dauka daban-daban akwai wanda sun ka kefe babu bukka daban-daban na tafsiri ko ba ka dan bane to su sun kawo su ne a matsayin riwaya da wuya ga sun yi ijtihadi fassara ce ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabbai to wannan ta wannan fuska su ba mufassiru na bane shi yasa asalin ilimin tafsiri na alqur'ani ina fata mun cini galibi ya samo ismi daga ilmul hadith dan babu kaza na babu tafsiru kaza babu tafsiru kaza aka ruwaito shi ta huskan manzo sallallahu alaihi wasallam daga baya lokacin da aka fara ijtihadi kuma aka ruwaito daga sahabbai daga baya sai aka fara mi sai aka fara saka shi wadanda ana kiransu al muhaddithun an gane ko ta fuskar riwaya sai kuma al mufassirun naqid shine mufassiri wanda yake da naqadi to nan yana da guda biyu in yayi naqadin riwaya ta inganta ko bata inganta ba ya kuma muhaddis in yayi naqadin ra'ayi wannan yarin jayar da wannan akan wannan ya zama tomi ya zaman to naqid ne tsakanin al-aqwal yayi tarjihi tsakankanin su an gane ko to sai kuma al-mufassir al-mutakhayyir mufassir mai zabe shi bai kai tafsiri ya zabo maganar wani da maganar wani da maganar wani ko magana ɗaya ko biyu ko irin jaye dauko magana guda guda kawai ko ko dauko maganganu daban-daban ya zabo su ya harhada to in yarin jaye da wani akan wani ya zan annaqi duk wanda ya kawo ra'ayi a cikin ilimin tafsiri shine ake kira mufassir amma za a dubi ra'ayin shi in akwai dalilin da yake karfafar da shi akwai kuma wanda zai kawo maganganu da an kai ruwaito su kawai ba tare da yayi bayani ba to wannan kawai in kaga an sa cikin tafsiri malaman tafsiri malaman suka ce to wannan kawai kamar dai istilah ne kamar dai an yi musamaha ya za mu gane wannan Imam Suyuti شنا للتافي الضر المنثور في التفسير بالمأثور بكاور أين شكوه دابا آثار نيكاو حدثي دابا قنقلن مقاباتا تورن باعك راشي مفسر هو ناقل للتفسير أما تكين جلالين تون دمون شي جلال الدين السيوطي لجلال الدين المحلي أنا نيكاور أين شتون مفسر سورا لوكي سندك شياسا قدوة كنسا بندي سنكاو ونا bari ku ji abin da ya sarka wannan da yawan mutane da ke tafsiri a kasashenmu galibin su ba tafsiri suke yi ba billahi ladi ku tambaye da komisa wannan ba muna so mu yi suka ga wani ba don karshenta ba wai suka ba ne mutumin da ya dauko tafsirin jalale ne duk ya fassara shi tun farko har ƙarshe shi ya fassara muna na abinda mai jalale ne Jalaluddin al-Mahalli da Jalaluddin al-Suyuti sun kace wanda ya dauko Ibn Kathir ya fassara shi tun daga alif hayya nusa ce mukarrara an gane ni ya fassara muna ne irin yadda Ibn Kathir ya fassara al-Qur'ani ko tafsiri Ibn Jarir al-Tabari ka dauko tun farko har karshe ka fassara muna ne irin yadda Ibn Jarir al-Tabari ya fassara al-Qur'ani kai ba mufassir bane ya mufassir yake ya tadakhal kuma da an ce tadakhuli ba yadda kaga dama ba akwai qawaid shi yasa ya kake gane mutun ya gane tafsiri idan mutun yana da shakhsiyya Ibn Kathir ya ce kaza Ibn Jarir al-Tabari ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce kaza kaga ya nuna maka ya ittila'i to waɗannan maganganun kuma ba su ci karo da juna ba ga dalilin da yasa a sun ci karo da juna to ga wanda ya kamata a raba kuma ga dalili na mufassir kenan kun gane da kyau wanda duk ya dauko tafsiri guda ya karanta mutane shi har karshe ya karantar da su wannan tafsiri na ba shi ba mufassir bane kiyasa in dai ka dauko Ibn Kathir min alif illa ka karanta kai ba tafsiri ne kai ba ka fassara ba mutane ne tafsirin Ibn Kathir kai musu bayanin abin da Ibn Kathir yake amma lokacin da zaka dauko maganganun malamai daban-daban lokacin da ba zaka dauko riwayoyi na hadisi da sun ka fassara hadisi ka bayyana sun inganta ko su musu inganta ba to kai dan muhaddis ne ba mufassir ba ku fahimce ni da kyau yanzu mutumin da dauko hadisi ya bambanta waɗanda sun ka inganta da waɗanda ba su inganta ba wajen fassara al-Qur'ani shi ba mufassir bane hakikatan musahhih ne lil riwayat wa mudha'if saboda yana so sun sun inganta ko busu inganta ba wannan aikin masu hadisi ne shi bai kawo ra'ayi ba don haka dan Allah ya san mufassiran haqiqatan ba sai ku fahimta ba riwayoyi ne mutun ya dauko waɗanda sun ka fassara wata aya ko riwayoyi daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko daga salaf sai ya bayyana waɗanda sun ka inganta cikin su da waɗanda busu inganta ba ya zami muhaddis shi yasa Ibn Kathir in ya kawo hadisi sai ya kawo ra'ayukan malamai kuma lokacin ya kawo da maganar shi da shi Ibn Kathir ki riwayoyin ɗaya bai kawo da tafsiri riwayar ɗaya bai karewa da tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafsiri ya kare sai ka koma duk riwayoyin da sun kafa cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da komai sai ka tattaro su sai ka fassara mutane ka ce kowa shawaci koko to shi yasa ilimi in mun ka fahimce shi abu ne mai fadi a kowane lokaci ana iya samun fa'idodi idan ka fahimci ka'idodin tafsiri. Wannan shine nuktar mu ta farko, sai nukta ta biyu. An gane ko? Nukta ta biyu ina son bashi ina zuwa. Abin da nake so in yi bayani anan, na farko zan faɗi waɗansu littattafai da aka yi cikin dirasa ta tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Na biyu ina son in faɗi hanya guda biyu waɗanda da su ne mutum in zai tafsiri da samun sauƙin yin tafsiri in Allah ya kaddara ya ba shi iko. Kun fahimta? Na uku sai mu kawo waɗansu baituttuka da suke da alaƙa da tattaro matsaloli masu amfani, su ne abinmu na ƙarshe. Mun yi bayanin tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Wannan muzakkira ba ita kaɗai ce aka rubuta cikin tafsirul Qur'ani bil Qur'an ba. Kuma wannan tafsiri na adwaul bayan ba shi kaɗai ne tafsirul Qur'ani bil Qur'an ba. Wa in kana malam ba a samu dai wanda fi da samu dacewa ƙwarai ba a cikin tafsirul Qur'ani bil Qur'an irin shi. In kana son ka san da littafin da an kai kan tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Kaga na farko kana da muqaddima ta adwaul bayan. Allah ya ba mu iko mun karanta tun farko har ƙarshe. Haka ne? To abin bai tsaya bakin nan ba. Akwai wani tafsirul Qur'ani bil Qur'an dirasa ta'siliya wanda ita ce mun ka dan debo na Dr. Ahmad Muhammad Al-Buraidi. Sannan akwai wata doctora da aka rubuta a kasar Saudiya, tafsirul Qur'ani bil Qur'an Dr. Muhsin Hamid Al-Mutairi. Akwai tafsirul Qur'ani bil Qur'an usuluhu wa manahijuhu wanda wani doctor ya rubuta shi, sunan shi Abdul Maqsud Ja'far. Duk da yake ba sunan Allah Al-Maqsud ko ba ka dan bani, amma larabawa suna da sunan su ne bi. To sunan shi Abdul Maqsud, mu dai mun kawo shi ne saboda kusan akwai shi Jami'a ta Al-Qahira an karubuta wannan Kulliyatul Adam a 1985. Akwai doctora da aka rubuta tafsirul Qur'ani bil Qur'an dirasa tarihiyya nazariya, shi ta fuskar tarihi da kuma ka'idodi, Dr. Muhammad Qadwi Jami'a ta Muhammadul Khamis a Kulliyatul Adam a Fas a kasar Maghrib Maroc 1992. Akwai tafsirul Qur'ani bil Qur'an Dr. Fadl, an gane ko, Abdul Abbas, ga ganin shi ma ga kuskure ne tunda bai Abbas ba a ce akwai bawan Abbas, amma larabawa suna da irin waɗannan sunayen, an gane ko, wanda mutum zai iya ya neme shi. Akwai majallatu shari'a al-shari'a wa dirasat al-islamiyya ta kasar Kuwait a mujalladi na a adadi na 90 wadda ta fito hijira na da shekara 1433 2012 miladi, sun keɓe wani wuri da sun kai bayanin tafsirul Qur'an bil Qur'an. An gane ko? Wanda yana da kyau. Sunan unwanin tafsirul Qur'an bil Qur'an a cikin wannan mujalla ta at-ta'sir wa at-tatbiq Dr. Hussein Ali Hussein Al-Harbi. An gane ko? Wannan mujalla ya mutu ya same ta, akwai ma wani bincike da an kai tahriru mahallun niza' fil masail al-fiqhiyya Dr. Isma'il ya yi bayani, wannan abu yana da muhimmanci. To yan dai yan uwa, waɗannan na kawo muku ne saboda ku ji waɗansu dirasata da an kai da doctora waɗanda kana iya neman su. Abu na ƙarshe, littafan da suka yi tafsirul Qur'ani bil Qur'an waɗanda wani lokacin suna da yawa, waɗansu sun ɗauke shi manhajin su, kamar Sheikh Muhammad Al-Amir Al-Shanqiti. Akwai kuma littafi Mafatihur Ridwan fi tafsir adh-dhikr bil athar wal Qur'an na Imam As-San'ani. An gane ko? Akwai kuma tafsirul Qur'ani bi kalamir Rahman li sana'illahi Amir At-Tasri. Sannan kuma tafsirul Qur'an bil Qur'an na wani dan kasar Misra da shi Abdul Karim Yunus Al-Khatib. Sai dai har tara wani lokacin shi yana tafsirul Qur'ani bil Qur'an, kuma lokacin ya tasirantu da Turawa sai an yi har tara. Dan wasu malamai suna ganin ya karkata da aqidar nan ta Darwin wanda asalin da Adam daga biri na. To kaga in baka yi addu'a sai ka tafsirul Qur'ani bil Qur'an ka fada ka zo ka dauko na aqida ka watsu ta. An gane ko? Akwai kuma littattafai, kuma akwai ɗan Qur'ani wani lokacin suna cewa tafsirul Qur'ani bil Qur'an dan su kore tafsirin ku hadisai, ku ya tara da irin littattafan da za ku gani tafsirul Qur'ani bil Qur'an. Abu na gaba, akwai littattafai guda biyu cikin tafsirul Maudu'i na ka'idodin shi suna da muhimmanci. Akwai Mabahith fi tafsirul Maudu'i Professor Ustad Dr. Mustafa Muslim. Akwai manhaj at-tafsir al-mawdu'i lil Qur'an dirasa naqdiyya. An gane ko? Wannan littafin Dr. Samir Abdul Rahman wadanda littafai ko su ka samu cikin tafsirul mawdu'i za su nuna maka ka'idodin da muhimmanci akwai littafi na uku at-tafsirul mawdu'i li suwaril qur'anil karim li nukhbatin min al-ulama doktoci ne da professorshi sun kai guda 30 da wani abu sun kai wani littafi mujalladi 10 ra ko 11 ina gani dubai ta buga shi a jami'atu shariqa wannan littafin yana da kyau kwarai daga cikin jin sanin tafsirul mawdu'i li suwar an gane ko to sai abin da ya shafi balagata al-qur'ani kun ga da ku fada muku littafin doktor fadil samar ra'i musamman at-ta'bir al-qur'ani da kuma balagatul kalima fi at-ta'bir al-qur'ani da ma'ani al-abniya an gane ko da lamasatun bayaniya akwai kuma manhajul bayani al-qur'ani simatuhu wa khasa'isuhu da kuma ususun fanniya lil-ijaz al-bayani fi al-qur'ani al-karim na ustad doktor kabir musa wannan littafin su ma suna da muhimmanci a cikin balagata al-qur'ani mun fahimci wannan to wannan na ba ku wadansu littattafai ne da za su taimaka ma ɗalibin ilimi don ilimi bai tsaya ga mutum guda ba ƙetace kawai ka ɓoye komi sai kai kullum sai an dawo zuwa gare ka ba ka sani ba mutane inda Allah zai kai su game da bincike mun fahimci wannan ko to yanzu abin da nake son in ɗan yi bayani game da manhaji idan za a yi tafsirin Qur'an wannan shine abin da yawa daga cikin dalibai ina son su yi hattara da shi kuma su dauke shi da muhimmanci dan daga gare shi sai baitutukka daga nan zamu yi intaha wato a tuki abin da nake son mu fahimta shi kusan tafsirin alqur'ani galibi yana da alaka da duk mas'aloli na addini don za ku cikin Qur'ani akwai kowane fanni daban-daban to ku saurara ku ji malamai akwai hanyoyi daban-daban da suke bi amma in ba ka samu hanya mai sauki ba za ka wahala akwai hanya da ake kira shi tafsirul wanga wanda muke yi a ja aya sannan a ji zuwa ga aya ana kiran shi tafsirul at-tartibi ko kuma tafsirul mawdu'i ba mawdu'i ba mawdu'i kake bi ka bi aya sannan ka tafi gaba akwai mawdu'i ka tattaro ayoyin suke da alaka da mawdu'i to ba ana iya raba su bane a cikin tafsirul mawdu'i ana iya tafsirul mawdu'i tunda cikin aya kana iya cimma wata kalima kai bayanin ta alqur'ani mun fahimta ko kai tafsirul mustalahul qur'ani ko tafsirul suwar alqur'ani a tafsirul mawdu'i li mustalah qur'ani ko kuma lisuratin wato qur'aniya an gane ko to amma anan kuma ido hankali da kyau in kana son kai tafsirul qur'ani bil qur'an ko kai tafsirin alqur'ani ka fahimci yadda abin zai maka sauki dan wadansu suna wahala kwarai da gaske hanya biyu ce ake bi to zan fara da wanda tafi wahala sannan yanzu ga mai sauki yanzu idan aka karanta aya idan ka ga dama kun fahimta sai ka dauki fanni mas'ala nawa take dauke da ita ta aqida sai kai bayani hadisi nawa sun ka fassara wannan aya sai ka zabo daga cikin su tunda hadisi tana yawa suna da yawa mas'ala nawa akwai ta fiqhu sai kai bayani mas'ala nawa akwai ta usulul fiqhi sai kai bayani mas'ala nawa akwai ta nahwu sai kai bayani ta i'rabi mas'ala nawa akwai ta nawa cikin sarfu sai kai bayani mas'ala nawa akwai wanda sun ka shafi istinbadi sai kai bayani mas'ala nawa akwai wanda ta shafi al-waqf wal ibtida sai kai bayani kaga ka bi fanni kun ji wannan to hanya wanda tafi sauki shine al-kalima thumma al-jumla sannan kuma wato al-bayan ta'alluqu bil-ilm yanzu misali in dauke kalima to wannan kalimar menene ma'anarta a larabci abu na farko kenan to in ni samu jumla abu na farko in ka zo kan aya in sura ce za ka yi bayani kan inda ta sauka da adadin ayoyinta da kaza da kaza da kaza wannan galibi kuma malamai suna kawo shi to in ka zo kan aya in ka zo ka ja kalima ya kamata ka fassara me take nufi a larabci nan kuma me take nufi eh an ka kai ga jumla to abu na farko wanda ya kamata ka fara da shi in yana yiwuwa asbabun nuzul zan baka wani littafi sunan shi al-isti'ab fi bayanil asbab mujalladi ukuna babu littafin da ya tattaro asbabun nuzul da iya sani na irin shi da ka same shi ka huta da sauran ban ce kakka saya ba amma dai ya wadatar da kai daga littafai da dama kuma su za su bi riwaya ta inganta ko bata inganta ba to amma anan koda abin ya inganta ko bai inganta ba muqaddar ta in musu inganta ba ka huta to abu na farko wanda nake son ka gane inda ka ta'amuli da wannan littafin ka dibi asbabun nuzulikin mutun da suka ruwaito su guda da a karkashin aya dukkan su musu inganta ba kaga ka huta da kazo sai ka ce wannan aya an ka sababun nuzulu guda 10 da riwaya ta wani da riwaya ta wani da riwaya ta wani da riwaya ta wani amma dukkan su musu inganta ba ba huta ba in an samu wanda sun ka inganta sai ka ce to biyu sun ka inganta ko uku sauran musu inganta ba baka huta ba to daga nan shin sababun nuzulukin kai tsaye ne ko ko ne yana shiga karkashin ma'anar aya domin wani lokaci ana cewa wannan sababun nuzul da amma ana nufin a'a ma'anar ayar tana shiga karkashi ba sai ku mun fahimta ba za ku iske aya sai a ce maka misali alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sanadin sabkata shine zuwan abraha a makka to abraha lokacin da ya zo makka shine amul fil kuma lokacin da anka haifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai zo san sababun nuzul a'a yana da alaka dai da wannan domin inda shine sababun nuzul kenan da lokacin da kamata ayi a sabkar da sura to sai bayan shekara 40 fa dai kenan na biyu sai ilmul munasaba ilmul munasaba tsakanin surori da surori kana da littafin tanasuqud durar fi tanasubis suwar sai ka diba na Imam Suyuti kuma ka dibi marasidul mataliya fi tanasubil maqati abu ibn wal mataliya na Imam Suyuti dan kaga alaka tsakanin farkon sura da karshen sura kuma ka samu at-tafsirul mawdu'i li nukhbatin min al-ulama farkon sura duk za su ka baka irin wadannan bayanai gurgudu cikin ilmul munasabat sai kuma munasaba tsakanin aya da aya dauki at-tahrir wa at-tanwir yayi bayani tsakanin aya da aya aya da aya akwai littafin nuzamud durar na Imam al-Biqai amma galibi dai Ibn Ashur yafi samun dacewa wannan fanni to in ka samu munasaba tsakanin aya da aya sai ni sai mu zo zuwa ga yanzu tana yiwa ka karanta sai ka cimma ilmul qira'at to kaga na farko zan baka wani littafi wanda galibi za a iya samun shi al-kamil fil qira'at al-ashratil ashra a'immatul ashr al-kawamil ka samu guda sai ka samu littafi na biyu al-qira'at wa atharuha fi at-tafsir wal ahkam sai ka samu littafi na uku ad-durr al-masul fi ulum al-kitab al-maknun littafi na hudu al-bahr al-muhit duk mas'ala ta qira'at in ka koma musu insha Allah ta'ala yau ka iske ta in ba haka ba ba za ka isa qira'atin da ke ciki ba in abu ya shafi athar akwai littafi mawsu'atu at-tafsir bil ma'thur da athar kin da an karwaito karkashin aya kana iya duba in su inganta ko musu inganta ba mujalladi kusan 24 ne ko kuma ka koma cikin littafin Ibn Jarir at-Tabari Ibn Jarir at-Tabari galibi yana ka athar hadisi amma galibi ya fi kawo daga magabata to amma su inganta ko musu inganta ba kana da tahqiq Ibn Jarir at-Tabari nawa na ustadu doktor Hikmat Bashir ya kusa kari amma sai bai ko ya kari akwai na Mahmud Shakir akwai na Ahmad Shakir akwai na Abdullah bin Muhsin at-Turki sai ka gani ko sun inganta Imam Suyuti ya tattaro athar wanda sun ka tafsara aya littafin shi ad-durr al-manthur ku yi hattara akwai ad-durr al-masul wancan cikin abin ga fi ulumul kitab al-makrun as-samin al-halabi shi cikin qira'at ne da nahwu da sarf shi ko ga ad-durr al-manthur fi at-tafsir bil ma'thur na Imam Suyuti sai ka nemi tabat da an kai tahqiqin ta tabatu darul hijra al-waqf wal-ibtida sai ka samu littafin al-waqf wal-ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absar al-islam bin waqar al-islam da al-waqf wal-ibtida na wanga Ibrahim Awad shi kenan wasilatuhuma bil ma'na duk in ka zo karkashin aya in waqf wal-ibtida akwai sabani ga yadda suke sai mu zo cikin istinbati ka samu littafi biyu manhaj al-istinbat na Fahd bin Mubarak ayoyin da ya kawo littafi na biyu al-iqlili fi istinbat at-tanzil na Imam Suyuti sai ka hada su duk inda an ka zo istinbati kan aya sai ka kawo in kuma mas'ala ta shafi fiqh akwai tafasiri na ayatul ahkam daban-daban duk hukunci in yazo ko mama malamai bi suka fada karshen wannan aya to kun ga in zaka tafsiri ba haka ne kai zaka zo duk abin da ka ga dama ba ka kwaso ko wani fanni akwai littafan da suka yi bayani akan shi i'rabin nan akwai shi nau'i daban-daban akwai wani littafi i'rabul qur'an al-karim bayanuhu na muhammad muhiddin darwish to ba sani ba galibi ko dai in matsala ce ta qira'at ga inda zaka koma in ta nahuta ga inda zaka koma in ta wakfu al-ibtida' ce ga inda zaka komawa in ta tafsir bil ma'thur ce ga inda zaka komawa ko ba ka dan bane su ibnu kathir duk sun kawo hadisi wadanda aka yi tahqiqin su ana fata an fahimce ni to haka ne ake tafsiri aya akwai kowane fanni da ya kamata ga inda zaka koma ga inda zaka koma ga inda zaka koma in ba haka ba to sai zama to tafsirin ka kullu kana cikin matsala domin wani zaka iske kawai wuri guda ne kake bugawa yasa tafsirin da yayi minti ɗaya kan aya bai ya karawa don baki abin da zai yi na kinan amma in tafsirin ga su a hannunka to sai ka samu tafsirin kin amma masu magana kan fanni ɗaya kamar da su gefe saboda in masalar ta zo cikin su zaka kakka ce a'a ko ne tafsiri ka dauko shi ka diba wanga sannan ka diba wanga wannan kai abin ga wani manhaji ne yake magana kan shi da al-jami' li ahkamil qur'an na imam al-qurtubi da ayatul ahkam na wane duk fanni su guda mai da su gefe da ka zo karkashin aya akwai masala tafsiri kuma cikin su da ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun da al-bahrul muhit misali da wannan al-kamil kin da nace ka fahimce ku an fahimce ni duk suna magana ne akan ilmul qira'at da al-bahrul muhit da abu hayatul tuhidi in masala ce ta qira'at kuma cikin su mai da su gefe wuri daya in abin da shahi asar ne mawsu'at at-tafsir bil ma'thur tafsir ibn jarir at-tabari al-muhaqqaq wanda an kai takhrij al-athar تفسير الضر المنثور في التفسير بالمعصور كوما كان دوس سيكا تترو اثارك كودا غدا وند انغانتا كاكاو يا اسا سورن كاتي سون يي تاكيدين سا مغانا تا قاجي ان بلاغا تي مناسبه مون يي بياني ان بلاغا تي تفسير ابن عاشور مناسبه ده ان كا دوكا يا اسا مناسبه سكانين ايات ده شيدا وانتن تفسيري نغي ماكا نا ابين نن نا الامام البقاعي شي كده to ya kamata tafsiri haka ne ake yi ba wai kawai na mutu yake zuwa ba kawai yace zai yi tafsiri hakan gana muke zuwa kawai in za a gabatar da karatu mu zo mu fara a'a muna diba maganganu na gabata sai mu yi aiki da kuma ka'idodin ilimi da aka shimfida sannan sai mu gabatar da karatu gurgudun kuma abinda Allah ya bamu da karawa mu kara amma in ba haka ba kawai kace tafsiri irin wannan mun ka saba wallahi babu dadda za a samu canji shi yasa kuke ganin wadansu kullun in an ka zo da tafsiri sai su ji ana fadan wani abu a ba wani abu ne dole na sai an yi amfani da littafan kuma Allah baka fahimta dole sai ka kara da ita ciki amma kakka saba ma abin da ya kasance gaskiya ne wannan shine in tafsirin alqur'ani bil qur'ani naka samu adwa'ul bainaka aji gaba gare ka gashi nan ga aya ta fassara ta ga aya fassara ta in hadisi ne ga littafan hadisi in balaga ta ga littafan da sun kai bayani kan balaga ta alqur'ani in nahwu da sarfu na ga su إعراب القرآن الكريم وصرفه نوع ما لنا من تشي إن بلغة تغاشي كون فني هكا نيسي كتتر رأيي دبان دبان كما كزوكا يمغانا ودى أنسى علم تكي يتواني أتي كذا واني أتي كذا واني أتي كذا مثالي ودو سنت في كان كذا دواني 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 دك كتتر روبا ننسو أقول بجي من فيتونا تو أبو نكر شي وند دشيري يو زامو كي ولن تكي وا شيني تي وا akwai baitutukka da sun ka tattaro masaloli waɗanda suna da muhimmanci wanda ya kamata mu karanta muku su na farko baitutukkan da suka yi bayanin abin nan i'rabin jumloli na alqur'ani kun san jumloli kuna ji an ce akwai jumla laha mahallu min al-i'rab akwai jumla la mahalla laha min al-i'rab ko ba ka dan bani to jumlolin da la mahalla laha min al-i'rab musamman sai ka ce wani ma bai masu bai miyo ya ce a jumla ba laha min al-i'rab sun ka ce yadda suke fassir jumla tafsiriya la mahalla laha min al-i'rab ajib jumla ta jawabul qasami لا محل لها من الإعراب قسما وشرطا انغانيكو جمله تا جواب القسم اجيب قسما لا محل لها من الإعراب وشرطا جمله تا شرطي ود شرطي ني وند يكي غير جازم لا محل لها من الإعراب واعترض جمله اعتراضيه لا محل لها من الإعراب واستأنفا جمله استئنافيه كو ابتدائيه لا محل لها من الإعراب وصلنا daga waymu al-mawsula ce jilatu suratul mawsul la mahallaha min al-i'rab ma'a tabi'iyyatin al-jumla at-tabi'a limaha la mahallaha min al-i'rab sai sun ka kawo wannan kuma wani sha'ir yace alaitu ay aqsamtu wal qasamu birrun law taba man asala azza wa intasar suma da jumloli da mahallaha min al i'rab karike baitin alaitu ay aqsamtu wal qasamu bir law taba man asala azza wa intasar alaitu na iran suwa jumla ce ibtidaiya ay aqsamtu jumla ce tafsiriya wal qasamu birrun jumla ce itiradiya law taba jumla ce na jawabi sharadi wanda la wato ghairu jazim la mahallaha min al i'rab man asa jumlatu sila ce ta man silatul mawsul la azza an gane ko jawabu sharadin ghairu jazim domin law sharadi ne ghairu jazim wa intasar hiya tabi'a allati la mahallaha min al i'rab hiya la mahallaha min al i'rab mun ji wannan ko to kasan jumlat da laha mahallu min al-i'rab duk wanda ba wannan ba sai ta zamanto wato laha mahallu min al-i'rab wanda ana kawo su in baka san tafsirin i'rab al-jumla ba i'rab al-mufradat ne muka sani nabiyu abyatu na mamnu'u min as-sarf illolin da suke sawa a maida abubai mamnu'u min as-sarf adlun wa wasfun wa ta'nisun wa ma'rifatun wa ujmatun thumma jam'un ثم تركيب والنون زائدة من قبلها ألف ووزن فعل وهذا القول تقريب عدل يا أنك عدل عمر عامر يا أنك عمر سنك تنم ممنوع من الصرف ووصف وصف يقوم سونا كما ينزو سونا متن أسامي أسود كو أرقم سونا وتا أبنن مچيجيا أنغاري كو ay wasfi da shi wa ta'nisun ya zaman to ta'nis alif ta'nis ko ba haka nan bane wa ma'rifatun at-ta'rif wa ujmatun kina alamiya shine abin nan ujma kuma kuma to an yi kun ajam thumma jam'un sighatu muntaha al-jumu' thumma tarkib at-tarkib ma'ad yakrib wa an-nun za'idatun min qabliha alif asamu nun za'ida qabliha alif wa waznu fi'lin ko fi'li yadu akan waznu al-fi'li kama ahmad mamnu' min as-sarf li annahu ja'a ala wazni ahmadu mithlu fi'l al-mudari' ahmadu to kaga wannan ya kamata mamnu' min as-sarf kuma sha biyu ne akwai biyar la tansarifu la fi at-ta'rifi wa la fi at-tankir bakwai kuma fi at-tankir la fi at-ta'rif kuma mamnu' min as-sarf akwai sharadin shi in ya zamanto an yi mai idafa sai shi sarfi وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد أل رديف إن أل تشيكيش سيأي إعرابيش إيه أنك إضافش سيأي إعرابيش كي حتى هكا ابن مالك يفقع هم فهمتكو تودا هكا دي كريكي وقت أنني أنت سنة ممنوع من الصرفين كما سكي تيوا إلا واحدة كنسان أكوي واند إلا قداتي take sai ga manto mamnu'un min as-sarf an gane ko at-ta'nif wato alif at-ta'nif kinan tana isa zura ya zamanto mamnu'un min as-sarf na fata an fahimci na biyu kuma sighatu muntaha al-jumu' to sauran kuma wato ilal ne akwai lafziyya akwai ma'anawiyya المعنوية دا العالمية دا الوصفية سوليس كده علاقة دا معنا سورن كم دول لفظية دي ابو نقبا ونان سبيتو تكا ندوس كده علاقة دا يد اكي بياني كم مسألو لي واند مسألة شمي اكي كده تحقيق انت واند شيخ واني محمد موسى الشنقيطي كي تيوا ذكر المسائل مع الدليل يعرف بالتحقيق والتأصيل تمييزها عن شبهها تحرير والشرح مع توضيحها تقرير جلب دليل زائد تدقيق وفائق الإبارة الترقيق توشيحها سموه بالتنميق ودون الاعتراض بالتوفيق وانه يعني كانت مسألة ذكر المسائل مع الدليل يعني كانت مسألة سنعك هذا للي ثم لمسنا كده شيء التحقيق والتأصيل يعرف بالتحقيق والتأصيل تمييزها عن شبهها تحرير in ka bambanta mas'ala da wata to kai tahrir kai wato tantance kenan والشرح مع توضيحها تقرير ان كاي شرحي كما كتبتر ده اتا تو كاي تقرير جلب دليل زائد ان كاو ني دليلي كما كقارو وني كقارو وني تو سونا ني تدقيق وفائق وفائق العباره الترقيق ان كاي عباره مي كيو كاي بياني يدا ذا اغاني كنن كاي ترقيقنتا توشيحها كد قائرو دي علم من علم بلاغه كاي بيانينتا سموه بالتنميق ودون الاعتراض بالتوفيق تو انا نيكي سو دون الاعتراض ka kawo mas'ala da dalilai amma ya zaman to bata ci karo da wani abu na shari'a wanda bai hana ta yi aiki ba wanga shine da yawan dalibai ilimi ba sa hattara da shi ka bada hukunci baka san akwai wani abu da ya hana ta yi aiki ba a fadi hukunci a ce eh haka nan haramun ne ko ba haka ba mutun ya ci mushi ko ba haramun bane a wannan shi ne fatar da zamu bayar to sai an kai ka tari wannan mutumin shi na cikin daji kuma babu abinci gabas da yamma kudu da arewa cikin sahara haram ne ko halal halal ne to kaga in akwai itiradi sai kai hattara shi yasa ku dinka tafsilul fatwa mugga da wannan suke sun su kada malamai cikin matsala akwai fatawa da tana bukatar ayi tafsili mushi haram ne ko halal sai ka ce a'a halal asalin shi haram ne amma a wani hali yana izmin tuwa mi halal in ba haka ba sai sun kada ku cikin rami wajen fatawa fatawa ce tana bukatar tafsili in mutu ya zo mara fatawa in ka fahimci akwai matsala kakka yarda shi yasa ma ku diba cikin mukhtasar an ka hana alƙalin gari a maida shi mai fatawa saboda da an zo gidan shi an kai mai fatawa ya ba da amsa kun fahimta to ƙarin shi ta ƙari in an kawo hukunci in bai aiki da wannan fatawa ba yanzu na bayani da bula wallahi alƙali ya zama to mai fatawa da yawan malamai sun hana wani saboda in ka fara fatawa kai aiki da kai hukunci ba da shi ba akwai matsala mun fahimta ko to abu na karshe tunda lokaci ya matso ƴan uwa musulmi wata ka'ida ce wanda malamai sun ka tabbatar da ita duk fannin da zaka karatu duk ilimin da zaka karatu kowane ilimi ne a duniya akwai abu goma da ake son ka sani akan shi mun ji ko akwai abu goma da ake son mi a sani kan shi bai tutuka ni ma tana yawa kun saba karanta su inna mabadi'a kulli ilmin ko fannin 10 alhaddu wal mawdu'u thumma thamara wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu listimdadu hukmu shari'i masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al jami'a haza asharafa to duk ilimin duniya da za a zo a ce maka kai bayani kan wani ilimi nemi sanin waɗanga abubuwa guda goma to za ka yi magana akan ilimi yanzu nan muna magana ne kan wani ilimi tafsiri to mabadi a kulli ilmin 10 goma ne ko fannin alhaddu ta'rifut tafsir huwa bayan ma'ani kitabillah in bil qur'ani ne tafsirul qur'an bil qur'an bayanu ma'ani al qur'an bil qur'an in bil hadith ne bayanu ma'ani al qur'an bil hadith الثابت الصحيح الصريح إن بأقوال الصحابة الثابتة الصحيحة إن باللغة إن باجتهادك الرأي با المذموم با المحمود المؤيد بالنصوص شنو تعريف تفسيري والموضوع من أين موضوع تفسيري الآيات القرآنية شنو أكيد المحل توكينكو تعريف التفسير موضوع القرآن ثم الثمرة من أين فائدة fa'ida shine alkhairin duniya da lahira dan babu wani ilimi wanda kai ilimin tafsiri daraja ko ba haka da bane tunda bayanin maganar ruwa ce Allah akwai wanda kai Allah kawo wa nisbatun nisba shine alakar ilimi da sauran ilimin mukka to ilimin tafsiri na da alaka da dukkan sauran ilimin mukka musamman da addini na shari'a da na yaran larabci almufassir yana buƙatar nahwu don ka san fa'ili ka san mafa'uli kakka zo a ce wa qatala daudu jalut wani malami babu wasani yaddiba bai san wa qatala dauda jalutuna ko wa qatala daudu jalutana babu wasani yace to jama'a dai an yi kisa wani ya kashe wani to shi ilmu tafsir kuna ji ko yahtaj ila baqiyatul ulum ko kuma takamul kakkaje kai na hawan da ba shi ba kai banda sarfu yana shiga cikin tafsiri don a san asalin kalima hadisai suna shiga don kan a fasara da hadisin da bai inganta ba ilmu musalla hadisi ya shigo ciki tunda kan a fasara da hadisin da bai inganta ci ba ilimin balaga ya shigo don qur'ani ba wanda kai Allah ya magana ilimin usul fiqi ya shigo dan saboda bi cikin qur'ani akwai bayanin ayoyi na fiqi da hukumce na fiqi sannan kuma sanin zamanin da kake ciki ya shigo ciki don qur'ani yana son ne a hada shi da kowane zamani salihul likulli zamanin wa makan to ka to kai tafsiri babu nahwu babu sarfu ba an ce sai ka zo shi cikin su ba a inda zai maka kai tafsirin Allah ya kyauta wa fadluhu falalashi falalashi ai shine gaya in dai an iya tafsirin ba hayaniya za a yi ba ba neman suna za a yi ba kuma ba sonna za a yi ba akai ma wani hali dan aikin addini ba hali ne yake kai ma wani ba walismu sunan shi ilmu tafsir alistimdad daga ina aka ciro shi daga qur'ani wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila Allah ya ce ayi bayanin qur'ani a bayyana lafzin shi a bayyana ma'anorin shi hukumul shari'i hukuncin shari'a game da ilmin tafsiri yin ilmin tafsiri wajibi ne akan sashen mi sashen al'umma ba kowa ba wadanda Allah ya ba iko su yi bayani ko ba ka dan bane don an ka zama ba a tafsiri akwai matsala to wannan masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wadanga mas'aloli sai kaga wani ya tsaya bakin sauran bai san sauran ba inji sha'ir wa man dara al jami'a ko mu ce an-nazim wa man dara al jami'a hada sharafa duk wanda ya hada wadannan guda goma ya samu babban sharaf to duk ilimin da za a dauko ka san meye ta'arifin shi shin shi wannan ilimin menene maudu'in da yake magana kan shi tafsirin qur'ani na magana ne kan ayoyin al-qur'ani wani amfani za a samu meye dan alaka shi da sauran ilimin mukka alaka ce ta suna tare da juna ko sun kore juna dan akwai ilimin da bai tiya tare da wani da ilimin kida da ilimin hadisi falalan wannan ilimin wa ya dora shi Allah ne ya fara bayanin alqur'ani kuma ya umurci manzo sallallahu alaihi wasallam bayanin alqur'ani shine kenan sunan shi ilmu tafsir ta ina an ka fiddo shi an fiddo shi ne ta alqur'ani an gare ko duk wani istinbadin da za a yi karkashin wannan dai sai ya zama to yana da alaka da alqur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sun ka inganta sannan kuma hukuncin shari'a fardu kifaya ne ba kowa zai zama to mufassir ba sannan hatsarin shi kamata daidai falalar shi daidai hatsarin shi yi ma Allah ƙarya ibn al-qayyim yace cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin in ka fara fatawa kamar ka ce Allah na kana magana ne da sunan Allah da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to tafsiri kuma in kai yi ƙarya kace Allah ya ce bai ce ba ko jahili kace ka kai banda na biyu in baka kai inda za ka yi ba kai yi kamar kai ma Allah ƙarya ne shi ko in kai ma daidai wanda kai yi ma ƙarya ne daidai da girman ta yake kun ga yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ne yace man kazaba alayhi mutaammidan mi maqadahu minan nar to da Allah da manzon shi wani ne fi wani girma to kenan yi ma Allah ƙarya yafi mawa yafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya hazari ce sakan mu dauki tafsiri abin wasa malaman da shesa kuke gani sai ka karanta fannoni daban-daban sannan su koya maka majalalai kaje kai tafsirin domin tafsiri na bukatar sauran ilmuka in ka san su ne zaka je kai ibn al-qayyim da yazo sai ya ce to saboda yima Allah ƙarya yana da hatsari sai Allah ya hada shi da babban zunubi wanda babu zunubi irin sa wani zunubi ne shirka sai Allah ya ce qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu kissa yin tafsiri baka iya ba baka san kaidodi ba baka san yadda kamata aiwa wallahi yan uwa akwai hasari musamman zamanin whatsapp da internet da zamanin radio da tv wanda suna jan hankalin mutane don ayi wallahi suna yi makabbarori kuma in za a jahannama su gobci maka ɗan uwa musulmi mun kai ƙarshen bayanan da nake son dai in gabatar ga ɗan uwa kuma ina fatan Allah subhanahu wataala ya sa wannan abin ya amfane mu ya amfane musulmi gaba daya kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka karanta na alqur'ani ba wai sai wannan gurin ba karatun mu ya zama to karatu ne mai amfani kuma insha Allah taala sati na sama sai mu zo mu dauki littafan da muke karatu mu dora wannan muqaddima abin da saka ga mun yi tsaye ta kare haka da bayanai saboda an bude karatunta yan uwa sun bibi karatunta a saura mun fara an yi daura kuma nan mun bude ta to sai zama to yan uwa suna da bukatar ta kuna fahimta ta idan muka ce mu dauke ta da safaha bibi sai ai shekaru wanda su ba har su manta amma haka da aka yi yanzu ta zama complete alaran mu yanzu sai ka alaran mu Isa ka tura mu alaran mu ita ya hada su duka gaba da ina ganin darasi 20 da wani da bakwai ne ko da biyar ne da shidda ne gaba dai a hada su har wadannan biyu muka yi eh yanzu bi muka yi ko to almuhimmu dai 27 a hada su irin yadda an kai sai a yada ma yan uwa duk darussan da muke ganin suna da alaka da juna hada su ne kamata a rinka yi sai a tura su abinda muka faɗa ga mun tore dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure saboda karamcin ilimi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته